بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
كم هو بركة مدأدك حنرى وانا مجلس من البركة دمك كراتون القرآن من سنتي تارد فسر كم فهمت ما قباتا كراتون دمك قباتا دشي اولا مسألة جمعة مسألة محمد الأمين صلى الله عليه وسلم dekena kubur bidawa a cikin garin azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 9 ga watan Ramadan hijira 1447 wanda kuma ya dace da 26 ga watan February miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin سورة المؤمنون أتكلم عن سورة جيا من يكراته وفقن الله مروحك يسركي وتبارك الله أحسن الخالقين عند الله سبحانه وتعالى يكرن كومنا إذن بيوسة لقدرسة بحالتة تن أدم لإذن يدتن أدم يبما تاكين حالتة أتكلم محيفة wace akai mata kariya kariyan nan ta duhunnai guda uku wanda aka gina halittarsa a ciki ba tare da ana hudawa ana kai masa doki ba tare da aka kai masa iska da zai shaka ba kuma ana shigar masa da abinci da zai ci ba sannan kuma ba tare da an shiga da wani sinadari da zai rika caccanza wannan halitta tasa ba duka da jujjuyawar halittar da gudanuwar rayuwarsa kimanin wata biyar ko sama da haka da yake yi da rai wannan duka cikin ikon Allah ne da isassa da kuma kudurarsa tsarkakeccen sarki wanda in ba dan al'amarin Allah bane ba wa irin wannan wuri ba wuri da za a rayu ba wuri da za a rayu ba saboda ga duhu ga rashin iska ga rashin abinci ga rashin magani ga rashin ba kamar yadda rayuwar sararin duniya take ba to amma haka cikin kudura da ikon Allah sai Allah madaukakin sarki ya raya har akai matakai na halittu su gama cika sannan kuma har a haifa Allah madaukakin sarki yana nuna gwanintarsa a cikin halittar dan adam to yayin da Allah madaukakin sarki ya bayyana mana da kwarewarsa ya kare da cewa fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah da alkhairansa sun yawaita wanda yake mafificin masu halitta karkashin wannan hadisi ya zo daga sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu kana idza sajada annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance idan yayi sujada kale yana cewa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin cikin sahihu Muslim annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala idan yayi sujada a cikin sujada sai yana cewa Allahumma laka sajadtu ya Allah gare ka ne sujada wa bika amantu kuma da kai nayi imani walaka aslamtu kuma gare ka nami kauya nayi musulunci sajada wajhi lilladhi khalaqa fiskata ta yi sujada ta gurfana ta kankan da kai ga wanda ya halice ta wa sawwarahu ya kuma sanya mata kama wa shakka sam'ahu wa basarahu sannan ya tsaga jinsa da kuma ganinsa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarakatu da alkhairan Allah sun yawaita mafificin masu halitta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce thumma innakum ba'da zalika lamaytun
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون
بنجي تعالى سيئة ثم إنكم بعد ذلك لميتون سنن سيكو أبايا هكا ما سمتواني sannan ku a bayan haka lallai lamayituna masu mutuwa thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan kuma ku ranar alkiyama za a tashe ku domin hisabi fadin Allah subhanahu wa ta'ala thumma innakum ba'da dhalika lamayitun sannan ku a bayan haka masu mutuwa ne a bayan me a bayan wannan halitta da Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani ta an halice ku tun asali daga ƙasa ko daga tabo sannan aka juya tsarin halittar daga gudan mani sannan a juya gudan jini a juya gudan tsoka sannan tsokar a mayar ta kashi sannan kashin a lulluba masa nama sannan a busa wannan naman rai sannan ya rika haɓaka har zuwa a haifi mutum sai Allah ya ce sannan ku a bayan haka masu mutuwa wato bayan an busa wannan rai a cikin mahaifa to wannan rai sai ya ɗanɗani mutuwa to amma shin cewa ku a bayan haka masu mutuwa ne yana nuna daga an gama halittar mutum a cikin mahaifa an busa masa rai sai kuma ya mutu ko kuwa mutuwar yaushe a wani wuri sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi bayanin a'a bayan halittar har a haifi mutum har ga matakan rayuwa har ya kai wani lokaci na girma ko tsufa sannan mutuwa ta riske shi wallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl ubangiji ta'ala yace Allah shine wanda ya halicce ku min turabi daga ƙasa thumma min nutfatin sannan ya mayar da tsarin halittar ku daga nutfa wato dubar ruwa thumma min 'alaqatin sannan sai Allah ya canza ku daga dubar ruwa zuwa wato gudan jini thumma yukhrijukum tifla Allah ta'ala yace sannan sai Allah ya fitar da ku tiflan a matsayin jarirai sai ku fito a halin jarirai thumma litablughu ashuddakum sannan har zuwa ku kai kan ƙarfin ku ku shekara kamar 40 hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana har sai idan ya kai wato ƙarinsa da ƙarfinsa shine ya cimma shekara 40 a rayuwa shine thumma litablughu ashuddakum sannan har ku kai ga ƙarfin wato wanda ya kai shekara 40 to ya kure cika ƙarfi na halitta ɗan adam idan ya haura 40 to ya shiga kuma shekarun rauni ya shiga shekarun rauni shi yasa idan ya haura 80 to sai raunin ya fara mayar da shi irin na yarinta sai ya fara samun rauni irin na yarinta saboda me saboda ya ci shekara 40 yana ginuwa sannan ya maimaita 40 yana raguwa ya kare raguwar sa da yayi 80 sauran abin da ya rage kuma sai a fara samun wadansu halaye na yarinta na hauka da sauransu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa kallam man yujawzu zalika shekarun al'ummata tsakanin 60 ne zuwa 70 kadan suke haura haka summa litablughu ashuddakum sannan Allah yace ku kai ga karfinku summa litakunu shuyukha sai yace sannan kuma sai ku kasance har ku kai zuwa ga wato tsufa ku kai zuwa ga tsufa abinda ya haura shekara 40 ya tafi 50 ya tafi 60 ya tafi 70 an shiga cikin shekarun tsufa idan aka haura 80 to an shiga cikin shekaru na hari shekaru ne na wato riddigewa wannan shi ne dan adam Allah ya ce wa minkum man yutawaffa min qabl amma cikin ku akwai wanda ke mutuwa kafin haka kaga da aka ce min qabl zai iya yiwa kafin a haife shi zai iya yiwa kafin ma a gama cika halittarsa a cikin mahaifa zai iya yiwa an cika halittarsa aka busa masa rai kafin a haife shi sai ya mutu ta iya yiwa lokacin da aka haife shi yana jariri sun mai surjikun tiflan yana jariri sai ya mutu ko kuma ya haura mataki na jariri ya je yaranta asigar sai ya mutu ko kuma ya haura mataki na asigar ya je mataki na balaga sai ya mutu ko kuma ya haura mataki na balaga ya je mataki na kuhula sai ya mutu ko kuma ya kai zuwa shekuka don haka Allah madaukakin sarki yake cikin ku akwai mai mutuwa kafin ya kai mataki na shekuka na tsufa kafin nan kuma ya hada dukkan atwa da marahil na rayuwa da ya gudana a kansu tun daga cikin mahaifa har zuwa wato rayuwarsa a duniya wannan wato hukunci ne na Allah subhanahu wa ta'ala da yake shi kowane al'amari ya gina shi ne akan kaddara da kuma ajali akan kaddara da kuma ajali alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tantahun Allah shine wanda ya halicce ku daga tabo sannan kuma sai yake kowa hukuncin ajali dan haka yana cewa min kuma yuto fa min qablu wani zai iya mutuwa kafin ya zama saurayi wani kafin ya zama wato ya cika karfin sai kai shekara 40 wani kafin ya tsufa wani kafin ma a haife shi ya danganta da ajalin da Allah ya diba masa shine summa qada ajala sannan Allah ya yanke kowa ajali da zai yi a wannan duniya sannan a wani wuri Allah ta'ala ya ce wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a Allah yake cikin ku akwai wanda ake karbar rayuwarsa shine can cikin sun tugata da yace min qablu cikin ku akwai wanda yake mutuwa gabana tsufa wa minkum daga cikin su kuma akwai man yuraddu ila ardhalil umuri wanda ake mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin shekarun rayuwa lokacin da mutum zai zo ya koma tamkar yaro kananansa na yara cinsa irin na yara ba wuya a jima sai ya nemi abinci ba wuya a jima sai ya nemi ruwan sha mu'amalarsa da kazantarsa irin ta yara zai yi amai a ko'ina zai yi fitsari a ko'ina zai yi bayan gida a ko'ina kwakwalwarsa da tunaninsa irin na yara yana labari mara kan gado yana tambayan wanda ya shekara 30 da mutuwa yana shiririta wa mutane iri-iri waɗanda ya san su da ya zo kwata-kwata bai san su ba to duka wannan yana daga cikin wato yana daga cikin yanayi irin na shekarun tsufa waɗanda suke na kaskanci wanda suke wato kaiwa mutum wato kar su mai da shi baya to Allah ya ce cikin ku akwai wanda ake masa haka akai shi irin wannan lokaci cikin ku kuma akwai wanda yake mutuwa gabanin haka waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa
kenan da Allah madaukakin sarki yace summa innakum ba'da zalika lamayitun, sannan ku a bayan haka masu mutuwa ne. Sai mu dauka cewa a bayan atwar na halitta daga cikin ciki shikenan sai mutuwa, a'a, a wani wuri Allah yayi bayanin cewa a iya haifarka har ka bi marahil waɗansu matakai na rayuwa, har ma kana iya kure shekaru, har ka kure hankali, ka kure jin daɗi, ka kure sani, ka kure komai, ana iya yi maka haka. Amma dai duka za a koma ne zuwa ga me? Zuwa ga mutuwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, Allah ya ce kowace rai mai ɗanɗanar mutuwa. Kullu man 'alaiha fan, duk wanda ke ban ƙasa Allah ya ce mai ƙarewa ne, zai mutu zai ƙare. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, ubangijinka zatinsa fiskarsa ita ce mai wanzuwa, shi ne wanda yake ma'abocin ɗaukaka da karamci. Don haka Allah madaukakin sarki yace sannan bayan mun halicce ku zuwa yadda muka ɗiba muku na rayuwa, Allah yace za ku mutu, za ku mutu. Wannan baya buƙatar dogon hujja, baya buƙatar dogon hujja cewa za ku mutu. Ba wani ba mai musu akan wannan, ba da yake buƙatar a bashi dalilin cewa zai mutu. To bayan mutuwa kuma sai Allah ya ce summa innakum ba'da summa innakum yawmal qiyamati tubasu, sannan ku din ne ran alqiyama tubasuna, za a tashe ku. Wannan tashin shine tashi daga kabari, kabari kuma shine wurin da mutum ya zauna bayan mutuwarsa, shine kabari. Kabari bai takaita a iya ramin da aka tona a ƙasa aka binne mutum ba, wannan shine galibi. Don haka ya shahara da sunan kabari, kuma yawanci idan an kira kabari shi ake nufi. Amma duk yadda mutum ya yi rayuwar barzakhu a bayan mutuwa, sanan ne kabarinsa. Wani a cikin ruwa ne, wani cikin ƙasa ne, wani toka ne ƙone shi aka yi, wani kuma a cikin dabba ne, dabba ce ta cinye shi. Kowa da irin yadda Allah ya kaddari rayuwarsa ta barzakhu. To a bayan mutum ya mutu, ya samu matabbacinsa a bayan mutuwa, to daga wannan lokacin za a da masa da rai ya ci gaba da rayuwa irin ta barzakhu. Ita wannan rayuwa ta wucin gadi, ana nan ana yinta, ana nan ana yinta, ana tattara halittu. Wasu sun dade a cikinta, sun yi dubunnan shekaru a cikinta suna jira. Wasu sun yi ɗaruruwan shekaru suna jira. Wasu sun yi gwamman shekaru suna jira. Wasu kuma 'yan kwanan nan ne, duka wanda ya tafi rayuwar nan ta barzakhu zama ne na wucin gadi, ya jira zuwa tashin alkiyama. Amma nan ɗin ma wasu abubuwa suna gudana, nan ma ana ba da ɗaukani ko dai na rahama ga wanda ya cancanci Allah ta'ala ya yi masa rahama, ko kuma na azaba ga wanda ya cancanci Allah ya masa azaba. Amma ita ma wannan rayuwar ba ta tafiya haka a banza, mutum ya mutu shi kenan shiru, babu wani abu. Ita ma rayuwa ce da ake kai wa mutum gudumawa na abin da ya aikata a rayuwar duniya, daga nan har zuwa lokacin da za a busa kafan tashin duniya. Idan an busa kafan tashin duniya, to nan kuma duk wani abu mai rai zai sheƙe sai wanda Allah ya ga dama. Duk wani abu mai rai a nan kuma zai sheƙe, a nan ƙasa za ta girgiza, a nan kowa zai some, za a faɗi, za a mutu gaba ɗaya. To an gama da wannan, nan ma Allah zai jira zuwa wani lokaci da ya ɗiba. Halittu sun mutu, ƙasa hatta fitar da tsirrai a kansu, zuwa lokacin da Allah ya ɗiba musu a haka sai ya sake ba da umarni a sake busa wani ƙafan. Idan an busa wani ƙafan, fa idza hum qiyamun yanzurun, to a nan ne kuma sai a yi cirko-cirko, kowa sai ya miƙe, na ruwa ya fito, na ƙasa ya fito, na cikin dabba ya fito, na cikin toka ya fito, kowanne zai fito daga yadda yake. Fa idza hum qiyamun yanzurun, sai ga shi kowa cirko-cirko suna kallo. To wannan shine tashi. To wani abin da zai baka mamaki shine daga cikin musu da runtu da rigima da kafirai suke yi shine wayewar wannan al'amari suna ganin anya mabwa a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna labab'usuna khalqan jadida wa idan mun mutu mun zama kasa mun zama kashi mun dibbige wai zai yiwu a sake tada mu a maida mu sabuwar halitta su wace yake ba su mamaki a ce bayan mutuwa an zama kasa an rididdige wai a sake dawowa a farko kamar lam yaj'alillahu al-hunu wa kamalahu minhu duk wanda Allah ya raba shi da haske na shari'a ba zai ko sanu haske a koyewa ba amma in ba haka ba menene wannan menene wahala a cikin wannan Allah yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shi yake kagan halitta tun farko shi yake maida halitta kuma bayan ta halaka Allah ce wa huwa ahwanu alayhi kuma maimaitawa ma yafi masa sauki idan akwai wahala a wurin Allah in za a ce wanne yafi wahala to dawo da shi yafi sauki inji Allah wa huwa ahwanu alayhi dawo da shi yafi sauki amma wanda Allah ya tafiyar da hankalinsa da basirarsa da fahimtarsa sai kaga ya juya hakika ta koma ƙarya ƙarya kuma ta koma hakika wanda Allah ya jarrabe shi da mummunan tunani da mummunar fahimta ya gurɓata ma tunaninsa to sai kaga abu mai saukin ganewa ya kasa ganewa ta abu mai sauki Allah ya ce la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas yace halittar samai da ƙasa ma ai ya ga halittar mutane girma inda ka yadda saman nan Allah ne ya halicce ta ƙasa na shi shi fada ta to me ya kuma kai na ai akwai wani abu mai girma a wajen Allah na halitta to gina sama da gina da gina ƙasa shine za a ce zai bada wahala in akwai wahala amma wannan bai wahal da Allah ba wannan bai sa Allah ya gagara ba ko bai kasa kula da su ba yanzu sai kai a dawo da kai ne ku nawa ne ko ba saboda arhar saboda arhar ka fa muyoyi ake irgawa sama nawa ce bakwai ce bakwai ce amma kai saboda dan tsuru kake arha ne da kai muliyoyi ake irgawa ga kunan kamar fari kamar kwari don ka fahimci cewa yin ka ba wata kinkata bane ba wani aiki bane ba to amma sai gashi kafirai yana daga cikin abin da yake ba su mamaki ko dai su ce dan me Allah ne zama daya wannan abin yana ba su mamaki yaya za a yi ma a ce Allah daya kaga wannan ma tabin hankali ne sai kuma su dawo su ce yaya za a yi za a yi musu aika ba za a aiko mala'ika ba tunda an ce akwai mala'ika kaga wannan ma tabin hankali ko kuma su zo su ce su ba su yarda cewa in an mutu za a tashi amma sun yarda kuma da za a mutu to karshe sai an zo an mutu an tashe su su zo suna ikrari suna rabbana amattana ithnataini wa ahyaytana ithnataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil ya ubangijinmu amattana ithnataini ka kashe mu sau biyu mutuwa ta farko kafin ka halicce mu mutuwa ta biyu bayan mun yi rayuwa a duniya ka kashe mu wa ahyaytana ithnataini ya ubangiji ka raya mu sau biyu rayawa ta farko samar da mu lokacin da babu mu rayawa ta biyu tashi mu bayan mun mutu mun yarda da wannan kuma bayan an tashi fa atarafna bi dhunubina yanzu mun gane cewa mu masu zunubi ne mun yi laifi fa hal ila khurujin min sabil akwai wata hanya ta fita a nan hadin bata lokaci to su yarda da cewa in an mutu za a tashi wannan sai ya gagara amma ko ba su yi musu mutuwa ba ba su yi musu mutuwa ba kuma ba su yi ba su kawo wani ci gaba ko wani technology da zai hana mutuwa ba ce yanda ci gaba ya kai ga in kana da kuɗi za ka iya sayan rai ba sai ka mutu ba ko a ce akwai wata computer ko wata na'ura an kera ta a America ko a Germany in dai ka siyo ta biliyan ɗaya ake sayarta to in dai ka siyo ta kana jona ta in za ka yi bacci har abada ba a samu wannan ba dole dole ana mutuwa shugaba ya mutu mai kuɗi ya mutu malami ya mutu likita ma ya mutu mai wankan gawa ya mutu mai sai da likafani ya mutu mai gina makara ya mutu mai tonan kabari ya mutu babu wanda ba zai mutu ba kullu nafsin dha'iqatul maut Allah madaukakin sarki yace to kuma za mu tashi wannan shi yafi sauki shi yafi sauki wa in ta'ajab fa ajabun qawluhu a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid in kana mamakin yadda Allah yake saukar da ruwa ya fidda tsirrai kasan nan ta karku ruwa ta fidda masara ta fidda gero ta fidda dawa ta fidda gida ta fidda wake ta fidda shinkafa kuma can lambu ne tumatir ne da tattasai da barkono can kuma wato lemo ne da ayaba da gwanda da kaza kowanne ɗanɗanansa daban kuma kowanne irinsa daban kuma ruwa ɗaya ne ya shayar da su amma wani tsami wani zaki wani ganci wani garɗe wani kaza wani kaza wani kaza daban daban ƙasa ɗaya ce ta fidda su ruwa ɗaya ne ya fidda su ikon Allah ne ya bambanta su idan wannan ya baka mamaki to ba shine abin mamaki Allah ce abin mamaki fa adabun qawluhu shine da suke cewa wai a idza mitna wa kunna turaban a inna lafi khalqin jadid idan mun mutu mun zama ƙasa yanzu sai an sake dawo da mu wannan shi wannan abin da suke faɗa ya zama abin mamaki wato kenan abu ne mai sauki amma sun kasa fahimtar sa to shi yasa Allah yake yawan maimaitawa a cikin Al-Qur'ani mai girma saboda yana daga cikin manya-manyan gaɓoɓi da kafirai suke runto kuma suke wato faɗa da annabawa da manzanni a kai shine maganar za a tashi bayan wato bayan mutuwa Allah yake summa innakum yawmal qiyamati tubasun sannan lalle ku din nan ran alkiyama za a tashi ku dan yin hisabi da auna aiki to da dama rayuwar an yi ta ne dan jarrabawa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ne wanda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa dan ya jarrabe cikin ku ya jarrabe ku wane ne da yake fita aiki baka rayuwa ce ta jarrabawa idan an yi jarrabawa ku dole akwai sakamako baka za a tashi domin karɓar sakamako shi yasa halicciyar tafa na sakamako Allah yake rabawa kamar uke kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka bashi littafin sa ta hannun dama zai samu sauki a hisabi kamar uke kitabahu wara a zahari fa sawfa yad'u thubura wanda wanda aka bashi kuma littafin sa ta baya a wani wuri ko bi shimalihi ta hagu wannan ya shiga wa to haka za a yi rabon littattafa na aiki na sakamakon abin da mutum ya aikata a nan gidan duniya wannan wala budda kuma daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala shine tashi bayan mutuwa domin idan aka ce ba za a tashi ba bayan mutuwa to kenan gagararre ya ci bulis azzalimi ya ci banza maƙetaci wanda ya saka taiwala kenan ya ci banza waɗanda suka zo suka aikata abin da aka hana an ce kar a sha giya kar a yi zina kar a yi caca kar a yi sata kar a yi fashi kar a yi zalunci kar a yi suka zo suka ƙiji suka yi duk abin da suka ga dama na ɓarna suka sheke ayarsu a duniya aka ce kuma da wanda ya zo ya takura kansa sallar asuba sallar azhar la'asar magriba insha azumi litinin da alhamis abinan sallolin nafila sallar dare ba bacci kirki karatun alqur'ani karantarwa darasi ina za ka darasi daga ina wa'azi hidimar addini ya kare rayuwarsa haka ana ta holewa a duniya bai hole ba ana ta jin daɗin duniya bai daɗin duniya ba wancan kuma ya kare yana jin daɗin duniya yana holewa har ma yana zaluntar mutane a jininsu a dukiyarsu a mutuncinsu ya keta alfarma ya barna kalaka wancan kuma mai rauni ne lafiyayye a cuce shi ya yi haƙuri in abin ya dame shi ya ja Allah ya isa aka zo aka ce da aka mutu ba abin da za a yi wanda ya hole ya ci banza wanda ya takura kansa ya ta sallah shi ma ya yi wahalar banza wanda ya yi zalunci ya ci banza wanda aka zalunta an cuce shi a banza ai za ka ce wanda ya tsara wannan rayuwar da ya yi hikima ba kuma Allah sarkin hikima ne an gane ko shi yasa a wuri Allah ta'ala cewa innahu huwa yahshuruhum innahu hakimun alim Allah shi ne zai tada halittu zai tashe su innahu hakimun, don shi mai hikima ne, ba zai hada mu anan ba hikima ba. Alimu kuma musali ne, ya san abin da kowa yake aikata, haka za a tashi mana, za a tashi. Zancen ka ci banza ba ta taso ba, zancen ka wahala ka takura kanka, a'a ba wahala ba ce ba. Wancan zalincin zai zama dufai ranar alkiyama, wannan wahala kuma za ta zama daɗi da rahama ranar alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, summa innakum yawmal qiyamati tubasu, sannan bayan an kashe ku ranar alkiyama za a tashi. Kwatankwacin faɗin Allah ta'ala, huwa alladhi ahyaakum summa yumiitukum summa yuhyiikum innal insana lakafur. Allah ya ce, huwa alladhi ahyaakum, Allah shi ne wanda ya raya ku, da babu ku. Summa yumiitukum, sannan shi yake kashe ku. Summa yuhyiikum, sannan zai sake raya ku karo na gaba, kine tashi ranar alkiyama. Allah ya ce, innal insana lakafur, sai dai ɗan adam, sai dai mutum mai mutunci ne. Ya ki gane wannan, an raya shi daga babu, an kashe shi, kuma yanzu ya ce ba za a sake raya shi ba, wannan sai kangarewa da kafirci. Sannan haka Allah ta'ala ya ce, kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma ahyaakum thumma yumiitukum thumma ilayhi turja'un. Allah ya ce, kayfa takfuruna billahi, ta yaya za ku rika kafircewa Allah? Wa kuntum amwatan, bayan da kun kasance babu ku matattu ne. Allah ta'ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura, shin dan adam ba zai san cewa an yi wani lokaci da babu shi ba? Ya za ku kafircewa Allah bayan da babu ku? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, sai raya ku, aka halicce ku, aka haife ku. Summa yumiitukum, sannan kuma kuna gani shi yake kashe ku. Allah ya ce, summa yuhyiikum, sannan zai sake raya ku. Summa ilayhi turja'un, kun ga wannan yake ce, amata nasnataini wa ahyaita nasnataini wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kaga mutuwar farko ta kafin ka zo, fa ahyaakum ga rayuwa ɗaya, summa yumiitukum mutuwa ta biyu, summa yuhyiikum rayuwa ta biyu, mutuwa biyu rayuwa biyu. Shine can da suke kokawa, rabbana amatana sanataini wa ahyaitana sanataini fa atarafna bidhunubina wa hal ila khurujin min sabil. Allah ta'ala yace, wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Na'am,
wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafidin. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لهم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
وبجل تعالى يتشي، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. بيان الله سبحانه وتعالى ya yi bayanin halittar mutum, kuma ya yi bayanin mutum ɗin nan mai karewa ne zai tashi shi kuma domin hisabi, sai Allah ya shiga yin bayanin ni'imar da ya yi wa mutum, da mutum yake rayuwa a cikin wannan alfarma ta ni'ima. Allah ya ce, wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq, haƙiƙa a sama da ku mun halicci samai guda bakwai. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, Allah ya ce, kuma ba mu kasance gafalallu daga halittar ba, ba mu kasance masu sha'afa daga halittar ba. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, haƙiƙa mun halicci sab'a tara'iq, at-tara'iq wasu malaman tafsiri suka ce sammai ake nufi. Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah a cikin tafsirinsa yana cewa al-arabu tusammi kulli shay'in fawqa shay'in tariqa. Larabawa suna ambaton duk wani abu da yake saman wani abu tariqa, suna ce da shi tariqa. Wa innama qila lis-samawati sab'i sab'a tara'iq, an ce da sammai guda bakwai sab'a tara'iq, li'anna ba'dahunna fawqa ba'dih, saboda wata saman tana saman wata ne. Wa kullu sama'in minhunna tariqa, dan haka kowace sama daga cikin sammai guda bakwai ana ce da ita tariqa, dan haka sab'a tara'iq sammai bakwai. Wasu malaman tafsiri kuma suka ce abinda ake nufi da tariqa anan hanyar tafiyar mala'iku, hanyar tafiyar mala'iku. Kamar yadda aka yi sammai bakwai, haka aka yi hanyoyin tafiyar mala'iku na zirga-zirga su ma bakwai a kowace sama. Sai ya zama kenan Allah yana nufin haƙiƙa a sama da ku mun halicci hanyoyin hawa da sauka na mala'iku guda bakwai. Amma ambaton tara'iq da as-samawat, wannan shi yafi shahara, shi yafi yawa, kuma shi yafi rinjaye a wajen malamin tafsiri, tare da cewa ƙofofin da mala'iku ke hawa da saukan ma dai halittar Allah. Allah ya ce haƙiƙa sama da ku a samanku mun halicci sammai guda bakwai. Waɗannan sammai guda bakwai Allah maɗaukakin sarki ya sanya su ɗaya a saman ɗaya, shi yasa ya ambace su da tara'iq, kamar yadda ya ce alam tarau kayfa khalaqallahu sab'a samawati tibaqan. Shin ba ka gani yadda Allah ya halicci sammai guda bakwai, wata kan wata, wata a saman wata? Sai dai fa wata a saman wata ba yana nufin cewa suna harhaɗe da juna bane ba, a'a, ya tabbata a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa abin tazarar da ke tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu shine irin tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa. Akwai tazara tsakanin sama da ƙasa wacce muke gani ba ma iya iyakancewa kanmu sanin yaya tazarar take. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu ma wannan nisan, sama ta biyu zuwa sama ta uku ma wannan nisan, sannan har sama ta bakwai, daga sama ta bakwai kuma har zuwa al'arshi shi ma wannan nisan, shi ma wannan nisan. Don haka tazara ce, ba sama akan sama suna ɗamfare da juna bane ba. Alam tarau kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, shin ba ka ganin yadda Allah ya halicci sammai bakwai wata bisa wata, wata a saman wata? Allah ta'ala ya ce wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, kuma bamu kasance masu sha'afa, masu gafala, masu shagala daga halittar ba. Nan malaman tafsiri suka ce 'anil khalqi, al-khalq anan ana nufin sammai guda bakwai ɗin, haka wasu suka ce. Wasu kuma suka ce abinda ake nufi da khalqu anan shine halittun da suke ƙasa. Wasu kuma suka ce al-khalq anan ana nufin halittu gaba ɗaya da sammai da ƙasai da dukkanin bukatunsu. Da Allah ta'ala ya ce wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, bamu kasance bamu zam masu gafala daga wannan halittar ba. Wato malaman da suka fassara halitta nan da sammai, tunda ana magana akan sammai bakwai ne, cewa samanku mun halicci sammai guda bakwai, ma'anar bamu zama masu gafala daga halittar ba, tare da mun halicci sammai guda bakwai da girman sunan da komai, amma da ɗai ba mu sha'afa da su ba, ba su kucce mana ba da ɗai, dalilin sakan ɗaya ba mu sha'afa na sakan ɗaya mun bar su ba. yaddin da aka halice su suna karkashin kulawa a kowane lokaci. Tunda aka halice su Allah ya ce inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana halimur rahima. Allah madaukakin sarki yumsiku samawati wal arda, shi yake rike sammai, shi yake rike kasai, an tazula don ka su goce, domin idan sama ta goce ya dai, shi yake rike da sama don ka ta goce. Kuma yana gaya mana wasu ayoyi cewa gashi nan ya gina su sammai guda bakwai, bi ghairi amadin tarawnaha, kuma babu wata kwafa, babu wata fila, duk girman ta. To wannan isa ce irin ta Allah, sai ya ce shi yake rike da su, ƙasa ma shi yake rike da ita don kar su goce. Wala in zalata, Allah ya ce idan za su goce, in sama za su zurɗe, ko in ƙasa za ta jijjige, in amsaka huma min ahadin min ba'dihi, a bayan Allah waye muke da shi wanda zai iya rike su? Yanzu zama an ɗaya rububububu wa ake da shirin ɗaya rikintattare, babu me za a zungura a rike ta, babu. To haka ƙasa in ta ƙi ta yi gargama, babu abu rike ta. Innahu kana halimar ghafura, sai Allah ya ce lallai shi Allah mai yawan haƙuri ne dan ya nuna maka cewa ana fa ba daidai ba, ya farke ne da haƙuri. Ƙasan nan fa ana ba daidai ba, ya fa ɗaure ta ne da haƙuri. Innahu kana haliman, shi fa mai yawan haƙuri ne, ghafuran kuma mai yawan kawaici da gafara. Inda babu haƙuri kuma babu kawaici, to abin da kuke yi ya kai a fasa rike ta. Allah ka samu cika da imani. Da haka idan an fassara cewa ba mu kasance masu gafala daga halitta ba, in an fassara da sammai, to abin da ake nufi kenan. Wato Allah yana cewa mun halicci sammai a saman ku, sammai bakwai, kuma ba mu kasance masu gafala daga samman ba, don haka muna nan rike da su, muna kula da su, muna gudanar da ado da halittun da ke cikinsu, sannan kuma muna saukar da arzikin da ke cikinta, ita wannan sama, daidai lokacin bukatar ku, kuma gwargwadon bukatar ku, shi ke da ɗaya ba mu taɓa mantawa da sama. To wannan kuma ya ƙara zama daidai da faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Kujerar Allah ta mulki ta yalwaci sammai, ta yalwaci kasai, ta fi su girma, ta fi su faɗi, ta fi su yawa. Kujerar ba al'arshin ba, kujera al'arshi kuma ya girma kujerar shi ma. Naka kujerar mulki ta isa ta girma sammai bakwai, ta girma kasai bakwai. Sai Allah ya ce wala ya'uduhu hifdhuhuma, kula da su baya masa nauyi. Kula da sammai da abin da ke cikinsu, da kula da ƙasai da abin da suke ɗauke da shi da abin da ke cikinsu, la ya'uduhu ay la yuskiluhu, bayan Allah da wuyi. Allah baya jin wahalar kula da sama, baya jin wahalar kula da ƙasa, baya jin wahalar kula da ku. Da haka da ya ce wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin, da ɗai ba mu gafala da sama da muka halitta ba, muna nan muna ci gaba da kula da ita. Wasu malaman tafsirin da suka ce abinda ake nufi da al-khalq a wannan ayar su ne halittun da ke ban ƙasa, sai ya zama abinda Allah yake nufi a nan a kan wannan fassara shine hakika saman ku mun halicci samai manya manya guda bakwai amma ku da kuke kasa bamu gafala da ku ba ku da kuke kasa bamu sha'afa da ku ba waɗannan saman ba za su cutar da ku ba muna sane da ku kamar ana baka kwanciyar hankali ne mu muka yi saman nan da kake gani mu muka yi saman nan da abin da ke saman da kake gani kar ka ji tsoron cewa wata rana wani abu zai iya faruwa da kai kana kasa a bamu gafala da mun san da kai so ana baka kwanciyar hankali ne sannan kuma ana ilmantar da kai baiwar da aka yi maka da ni'imar da aka yi maka wasu malaman tafsiri kuma suka ce wannan ya game gaba daya ya game maganar samai ya game mu da muke kasa ya game komai daga cikin halittun Allah ma'ana kenan Allah yana cewa hakika a saman kuma halittun samai guda bakwai sannan ba mu sha'afa ba mu gafala daga dukkan halittunmu wajen gudanar da rayuwarsu da bukatunsu lokaci da suke bukata da kuma gwagwarin abu da suke bukata ba al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa yake cewa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin fa kama anna khalqana 'amul li kulli makhluqin yace bamu kasance gafalallu daga halittunmu ba kamar yadda halittarmu ta game dukkan abin da muka halitta fa ilmuna aidan muhitun bima khalaqna wa haka ilminmu ya ke wai duk abin da muka halitta fala nughfilu makhluqan wala nansahu ba za mu taba sha'afa da wata halitta ko mu manta da ita ba wala nakhluqu khalqan fa nudayyihu kuma ba za mu halicci wata halitta mu tauye ta ba kuma ba za mu halicci wata halitta mu tauye ta ba wala naghfulu anis samai fatakaw ala al-ard kuma ba za mu gafala da sama mu sha'afa da ita har ta zurdo akan mutanen akan halittun kasa ba wala nansa darratan fi lujajil bihari ba kuma za mu manta daidai da kwayar zarra a cikin dubban koji ba wajawanibil falawat haka ba za mu manta da kwayar zarra da take dokar jeji ba wala dabbatan illa suquna ilaiha rizqaha ko kuma wata dabba ko wani abin da yake tafiya a ban kasa face sai mun kai masa arzikinsa kuma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin malam sa'di yace babu wani wata halitta daga cikin halittun Allah face Allah ya san da ita kuma yana kai mata arzikinta kuma yana kula da lafiyarta da jinyarta kuma yana sane da ajalinta yana kula da dukkan abin da ya shafe ta shine wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin bamu gafala da halittu ba bamu sha'afa da su ba to wannan kuma shine zai baka cikakkiyar ma'anar al-hayyul qayyum da Allah yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah wanda babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi kadai yace al-hayyu rayayye wanda rashi bai rigaye shi ba bai gabace shi ba kuma mutuwa ba za ta riske shi ba al-qayyum wanda yake tsayayye ya tsayu da kansa kuma ya tsaya akan bayansa akan halittunsa an gane ko Allah yana da cikar rayuwa tunda ba zai mutu ba sannan Allah yana da cikar qayyumiyya cikar kulawa tunda ba abin da yake kubce masa shi sai ce la ta'khuduhu sinatun wala nawm janjani bai daukar sa balle bacci saboda cikar tsayuwarsa saboda cikar kulawarsa inna Allah kana alaikum raqiba a wani wuri Allah yace lalle Allah mai kula ne da sa ido akan ku kullu yawmin huwa fi sha'an shi koyo shi Allah a cikin aiki yake baya bacci baya gajabe baya gafala baya mantawa la yadhillu rabbi wa la yansa Allah baya bata ko alisafi baya bata a kirge baya bata abin da ya sani kuma baya mantawa subhanahu wataala kaga yayin da fadan Allah madaukakin sarki wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin Allah yace wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Allah yana san abin da ke cikin abin da ke kan tudu wal bahri da abin da ke cikin kogi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai fado face Allah ya san da shi ganye na kowace irin bishiya da ka sani da zai fado ko takarda da za ta fado daga ko ina ne saboda rashin nauyinta saboda rashin kaushinta idan ta fadi ba a jin ko motsinta saboda take lafai lafai take amma shi Allah ya san da ita wala habatin fi dhulumatil ardi ko wata tsaba a cikin duhun kasa wala ratbin wala yabisin ko danyen abu ko bushashshe illa fi kitabin mubin face bayyanai ki a rubuce wa dan Allah shikenan haka ba abin da yake kufcewa daga ilimin Allah subhanahu wataala jama'a da wannan ne Allah ya fi karfin halittunsa a ilimi shi yasa idan kace wani ya san gaibu to baka bar wa Allah komai ba na ilimi wannan shine gaibu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin kafin Allah ya lissafa wannan sai da ce wa indahu mafatihul ghaibi mabudan gaibu a wajen sa haka in kace wani ya san gaibu ba Allah ba to Allah bai fi shi da komai a ilimi ba idan kuma kace akwai wanda Allah bai fi shi da ilimi ba to ka mai da Allah biyu kenan domin daga cikin sifofin Allah da ya fi karfin halittunsa a kai kuma dama ya fi karfin halittunsa a cikin a kowace siffa to akwai siffar ilimi to babu wani abu babu wata halitta ya Allah babu wani mai matsayi da ya matsayinsa ya kai na Allah Allah bai jawo wani ya bashi matsayi irin nasa ba Allah shi kadai ne a matsayinsa na Allah shi yasa duk wanda zaka daukaka daga cikin halittun Allah duk wanda zaka bashi siffar Allah daga cikin halittun Allah karshe dai zaka ce shi manzo ne to manzo kuma aikansa aka yi ka zama dai da wanda ya aike ka don haka wani lokacin lissafi ne ake yin sa irin na jahilci lissafi ne irin na batan basira idan Allah ya jarabi mutum da bid'a to sai ya hana shi kyakkyawar fahimta sai ga mutum yana bibiyan abubuwan da wani lokacin yaro ma ba zai bibiye su ba yana yarda da abubuwan da wawa ma ba zai yarda da su ba to idan mutum ya samu kansa a bid'a haka zaka same shi da irin wannan tabewar irin yadda dazu muka ishara zuwa ga kafirai da suke cewa ba za a tashe su ba sun manta abubuwa da yawa wanda sun fi tayarwan wahala kuma suna yiwuwa watan basira ne to haka idan Allah ya jarabi mutum da wannan watan basira to haka zai rinka mummunar fahimta yana munana wa Allah zato alhalin Allah ta'ala ya daukaka ya tsarkaka daga abin da suke siffanta shi da shi ta'ala Allahu amma yaquluna quluwan kabira sannan Allah subhanahu wataala yana ƙara nuna mana wato yalwar iliminsa da yanda yake da cikakken bayansa da halittarsa da duk abin da yake faruwa yace wa ma ya'zubu rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis samai wa la asghara min dhalika wa la akbara illa fi kitabin mubin wa ma ya'zubu rabbika Allah yace babu abin da yake kufcewa ubangijinka ba abin da yake bace wa sanin ubangijinka min mithqali dharratin dede da kwayar zarra saboda rashin nauyi da rashin girma da rashin daraja dede da wannan sanin sa baya kufcewa Allah wa ma ya'zubu rabbika min mithqali dharratin sai ce fil ardi wala fis sama ko a ban kasa ko a sama ba abin da yake kwacewa Allah yace wala asghara min zalika kai ko kasa da kwayar zarra in akwai abin da bai kai kwayar zarra rashin nauyi, in akwai abin da bai kai kwayar zarra wato rashin girma ba, to Allah madaukakin sarki yana sane da shi. Wala akbar, ko abin da yafi kwayar zarra, Allah ta'ala ce illa fi kitabin mubin, ba ce wannan yana cikin littafi da Allah ya rubuta kaddarori kuma bayyane yake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. So shi ilimin Allah ilimi ne wanda shi kadai yake banta da shi, babu mai irin iliminsa, ba wani mai ilimi face akwai abin da bai sani ba, ba wani mai ilimi face zai iya mantawa daga cikin abin da ya sani. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, duk wani mai ilimi saman sa akwai wani wanda ya fi shi. Sannan Allah yake wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, ku ba a ba ku ma ilimin ba sai dan kadan, gurgurdan abin da Allah ya ga dama ya sanar da ku, amma shi ne yake da cikar ilimi daidai da shi, babu mai ilimi balle sama da shi, babu mai ilimi. Sannan iliminsa wato jahilci bai rigaye shi ba, ba a taba yin wani lokaci wai da Allah bai sani ba daga baya ya sani. Sannan iliminsa mantuwa ba ta da sukarsa, ba za a yi wani lokaci da za a ce da Allah ya sani kuma ya manta ba. Sannan kuma iliminsa ya kewaye komai, in na ce komai ina nufin komai, kai yanzu duk abin da ka sani ka san gwargwadon abin da ka sani ne a jikinsa, amma baka kewaye shi da ilimi ba. Daidai da wayar hannunka ka iya cewa ta shekara ko ta shekara biyu ko yanzu shekara ta uku a hannunka, amma duk da haka abin da baka sani ba shi ya fi yawa, abin da baka sani ba shi ya fi yawa. Wani kwanakin baya yake ce min wannan wayar tana da hanyoyin amfani na more rayuwa a jikinta guda 350. Da nawa kake amfani? Ka gani? Kira ne, sai message, sai calculator, sai calendar, sai alarm. Sai ku. To in ka hada da Facebook ɗin naka ma da WhatsApp ɗin naka da duk Telegram ɗin da duk komai wanka hada, ba su wuce 10 ba. Ba su wuce 10 ba. 350 mutum. Kuma suna cewa ga wanda ya iya ta, ya iya amfani da ita, za ta sauƙaƙe masa rayuwa ba ɗan kaɗan ba, abubuwa da yawa za ta ɗauke masa. Amma sai ka sanya za ka yi. Amma wani kowayar ma baya jin kiɗansa ma ya fi yin waya. Wasu suna ban mamaki ba. Sai mutum ya yi caji kawai don ya ji kiɗa, ya kai ta wurin caji ya biya naira 50, ana ɗauko ta sai kunna kiɗa sai sa a ji. Ba masu ban tausayi irin laborori. Ina tausaya laborori. Labora ko magini ko kafinta ko abinan mai wayarin electrician ko ga sunan dai, galibi labora in yana maka aiki sai ka ga ya suntuma waya aljihu, yana ta shan kiɗa yana aiki. Ina yawan ganin wannan. Sai ka ga yana aikin fa, sai ya yi aikin awannin da zai yi, ba ga ya yi waya masu kyau guda uku ba. Bai kira ba a kira shi ba. Kawai wannan kiɗan ya ƙare ne ya sa wancan, wancan ya ƙare ya sa wancan, wancan ya ƙare ya sa wancan. Ko direba a mota in ka shiga goma. A ɗauke ka har a kai ka Kano, ana zindima kiɗa ba a yi waya ba, sai an kusa shiga Kano ne sai a kira. Ana gaya sai a kira sai a ce sakonka an ka ina mariri. Ita ma wayar ta ƙarya za a yi. Ba wayar kirki sai kiɗa. Haka ƴan nafek ma haka su ma kiɗa. Rijijjik. Shi kenan abin da yasa ya sai wayar kenan, ya tila mata hauka a memory kawai ya taɗiye. to me aqida dariqa ne shine zai zo da charbi a wuya ya sake maka ya rasulullah ana hadawa da kida kace wannan kida ne ku haura yace baka son manzo to wasu yadda suke fiwa waya dan haka wannan idan ka tare shi a wayar tasa abun amfanin yau da kullum ma bai san su ba bai san su ba balle aje zuwa ga wadansu abubuwa na more rayuwa a cikin ta to dan adam dama an gina shi tun farko jahili ne jahili ne sai abin da aka sanar da shi Allah shi yake da cikar ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ka sanar da mu abin da zai mana amfani ka amfanar da mu abin da ka sanar da mu abin da muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa abin da nayi kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم